الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديعتا تبتا الله تبارك وتعالى لدك من دنجينيه mama da kin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Laraba 29 ga watan Safar shekara ta 2435 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 1 ga watan 1 shekara ta 2014 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin alqur'ani har yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin sura ta 11 a bangaren lissafi suratul hud kafin darasi na yau ba laifi idan da yan tambayoyi suka yi gabata na'am
assalamu alaikum
tambayar dan uwa wato wai dangane da Habbatus Sauda a durashin lafiyar da ta samu bawa yana iya yin amfani da ita kwarai da gaske ba bambanci daga rashin lafiya kaza zuwa wata rashin lafiya illa kasancewar ya kamata wani lokaci a auna mutum a likitance a san menene gangan jikin shi yake so menene kuma baya bukata yanzu misali mutumin da yake da cuta ta sukari ka ba ba zaka ce masa bai je ya ta shan zuma saboda zuma akwai suga a cikin ta akwai zaki wanda zai iya cutar da shi tare da cewa zuma magani ce ga dukkan wata rashin lafiya don haka dai a takaice a auna mutum a tabbatar da cewa jikin shi wannan abu ba zai iya cutar da shi ba in ba zai iya cutar da shi ba ya halatta kowace rashin lafiya kai amfani da zuma ko Habbatus Sauda sawa a rashin lafiyar da take cikin jini ko da take cikin ciki ko da take jikin fata domin fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-Habbatus Sauda shifa'un min kulli da illa sam au kama kala manzon Allah yace wannan bakar kwaya haka aka fi sanin ta al-Habbatus Sauda manzon Allah yace waraka ce game da dukkan rashin lafiya yace sai dai rashin lafiya daya daya ita ce mutuwa an gane ko mutuwa ne kadai wato Habbatus Sauda ba ta maganin sa da izinin Allah haka kuma ita zuma ubangiji ta'ala ya tabbatar mana cewa magani ce game da duk wata rashin lafiya da nasi na alqur'ani kamar yadda yake cewa fihi shifa'un linnas game da zuma ubangiji ta'ala yace akwai waraka ga jama'a don haka wani sahabi ya kawo kukan cikin dan uwansa ya kunci bashi da lafiya wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce masa je kaka shayar da shi zuma ya je shayar da shi kuncewar cikin bata dakata ba ya sake dawowa ya ce ya rasulullahi cikin dai ya ci gaba da kuncewa manzon Allah ya ce je kaje ka shayar da shi zuma ya je shayar da shi al'amari ya kara gaba ya dawo ya ce ya rasulullahi ciki dai bai tsaya ba manzon Allah ya ce je ka shayar da shi zuma sannan da ya sake dawo manzon Allah ya ce Allah ya yi gaskiya game da abin da ya faɗa cikin ɗan uwanka shi ne ƙarya don haka su irin waɗannan maganin nika ana samun waraka da izinin Allah amma tare da yakinin bawa sai bawa yayi yakini ya gaskata abinda Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya faɗa da manzon sa kuma ya dauki wannan maganin a matsayin sababi ne an gane ku sababi ne na samun waraka ba a karan kansa bane ba maganin zai warkar da kai na'am sai ka daga muryar ka sannan mu shi abin da kake ni wai karatu wanda yake na boko idan za ka yi muraja'a ko kuma mu ce za ka yi lisa wai za ka iya budawa da bismillah da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karatun boko karatu ne wanda yake na neman abinci ko haraka ne kuma mu ce akwai lokacin da yake zama wajibi idan ya zamanto karatun ba karatu bane wanda ya saba ma ka'ida ta shari'a abin da yafi dacewa in zaka fara kai bismillah ka nemi taimako na Ubangiji Subhanahu wa ta'ala akan fahimtar abin da zaka dauka na darasin an gane ku don haka shi neman taimako da Ubangiji Subhanahu wa ta'ala akan duk al'amarin da mumini ya sa gaba bai takaita ba ga bangare na addini bangare na rayuwa duk abin da zaka yi wanda ya halatta a shar'ance to ana buƙatar kai bismillah a farko domin neman taimako na Ubangiji Subhanahu wa ta'ala akan cimma manufa amma akwai ai karatuttuka waɗanda suke na banza daga cikin karatuttuka na biyu akwai waɗanda sun saba ma ka'ida na shari'a shi duk abin da yake in ya saba ma ka'ida na shari'a to wannan kasancewar ba a buƙatar mumini ya yi bismillah a kai shi kuma tunda cewa asalin ma aikin bai ma halatta ba gare ka to amma ba kowane karatu bane zaka same shi karatu zalla wanda yake cewa haramtacce ne daga cikin karatuttukan boko illa wasu abubuwa da ake samu na kurakurai to amma kai manufar ka ai ba kai karanta kuskuren ba kai a'a iya abin da yake mai kyau ne kake buƙatar ka dauka abin da yake mara kyau ka bara musu kayan su so da yawa karatun da zaka yi wanda ga jarabawa ka bar shi saboda daman karatu ne wanda an yi shi dai dan ka san menene yake cikin shi to a irin wannan in ya zama wake da shinkafa ne akwai mai kyau akwai mara kyau to ba da yake kakan iya yin bismillah domin kai manufar ka mai kyau shine kake ne wai misali mutumin da yake da janaba ya halatta ya ambaci sunan Ubangiji Subhanahu wa ta'ala janaba ba ta hana ambatan Allah amma abinda aka fi so mutumin da zai ambaci Ubangijinsa wato ya kasance akan tsarki kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya biya bukatarsa wani sahabi zai wuce da shi ya masa sallama manzon Allah sai ya ki maida masa sallama sai da ya shahi katan gayi ce mama sannan manzon Allah ya maida masa sallama ya ce kada ka damu ban maida maka sallama a karan farko domin ni ina kyamar na ambaci Ubangiji na ba tare da tsarki ba kamar yadda ya gabata a cikin darasin mu na Bukhari to amma babu dalilin da ya haramta ma mai janaba ambatan Allah Subhanahu wa ta'ala hatta da karatun Alkur'ani bayani ya gabata akan wannan matsala jumhurin malamai suna ganin cewa mai janaba da macen da take cikin jinin al'ada da wanda take cikin jinin biki gaba ɗayan su haramun ne wato su karanta Alkur'ani ko kuma su dafa Alkur'ani har ma wasu sun tafi akan cewa karatun mai janaba ba zai karanta ba sai dai aya ɗaya zuwa biyu a bisa fuska ta neman tsari ko kuma neman kafa hujja don haka duk dalilan da suka kafa hujja da su akan haramta ma mai janaba ko mai jinin al'ada ko mai biki game da dafa alqur'ani ko karanta shi ba dalilin da zai iya zama hujja. An gane ko? Ayat da suka kafa hujja da ita fadar Allah subhanahu wa ta'ala da ke cikin suratul waqi'a, innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa al-mutahharun. Ash-shahid la yamassuhu illa al-mutahharun. Ubangiji ta'ala ya ce ba wanda ke shafar wannan littafi sai waɗanda suke ababen tsarkakewa a wajen Ubangijinsu. To kaga anan ce aka yi mutahharun, ba a ce ba mutatahhirun, domin akwai bambanci tsakanin lafazin mutahhir da kuma mutawanan mutahhar. Idan aka ce mutahhar ismu maf'ul ne wanda aka tsarkake, idan aka ce mutatahhir wanda yake mai tsarki a karan kansa. Kuma siyaqul aya cikin abin da yake nunawa ba alqur'ani ba ake nihi wancan littafi na lauhul mahfuz, domin yace innahu laqur'anun karim, lalle wannan abin da ka zo da shi kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ubangiji ta'ala yace ina rantsuwa da girma na da buwayata laqur'anu, lalle wani abin karatu ne karim wanda yake mai daraja. In aka ce qur'anu bi ma'ana makaru, abun karatu ne wanda yake mai daraja. Fi kitabin maknun, wanda tushensa yana cikin wani littafi wanda yake suturtacce, wanda idaniya ba ta hango shi. Sai ya ce la yamassu shi wancan littafin kenan, nan addamir yaudu ila aqrabil mazkur kenan, shine kitab. Me ake nufi da kitab? Ne shine lauhul mahfuz. La yamassu ba kowa bake shafar wannan littafi na lauhul mahfuz, illa al-mutahharun, sai waɗanda suke ababen tsarkakewa a wajen Ubangijinsu sune mala'ika. Kaga ba al-Qur'ani ba ake ne. An gane kuma kaddara cewa ma al-Qur'ani ake nihi caye illa al-mutahharun, sai waɗanda suke ababen tsarkakewa. To in ka dauke shi ma akan cewa masu tsarki ake nihi, to wani tsarkin? Tsarki wanda yake na imani ko kuma tsarki wanda yake na janaba ko kuma tsarki wanda yake karami na arwalla? Domin tsarki kala uku ne, kafiri datti ne, mumini tsarkakekke ne. Sannan mai janaba najasa ce, wanda ba shi da wannan janaba kenan tsarkakekke ne. An gane ku? Sannan karamin hadasi shi ne bawali ko bayan gari ko iska, wannan rashin tsarki ne kenan, wanda yake da arwala mai tsarki ne. To wani mai tsarkin ake ne? To don haka in nan in malamai suke cewa idza qarata al-ihtimal badala al-istidlal, idan tana yiwuwa ta kutso kai to kafa hujja ya bace. Kinan yana iya yiwuwa ana nihin cewa mumini ake nihi, in ma mai tsarki ake nihi, ba wanda zai dafa al-qur'ani sai mai tsarki kenan mumini. Kuma yana iya yiwuwa ba wanda zai dafa al-qur'ani sai wanda yake da tsarki wanda ba shi da janaba, ko kuma ba wanda ya halatta ya dafa alqur'ani sai wanda yake da arwalla. To wanne ake nufi a ciki? Domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da cewa mumini ko yana da janaba tsarkakekke ne. Abu Huraira Allah ya kara masa yadda, kamar yadda hadisi ya gabata a darasin mu na Bukhari, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na kewayawa a wani titi daga cikin titunan Madina, sai ya hango Abu Huraira. Shi ya ganshi, shi ya ganshi. Manzon Allah ya gano Abu Huraira, shi ma ya hango manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Abu Huraira sai ya shakuna. An gane ku? Zuwa jimawa Abu Huraira sai ya dawo majalisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke zaune. Da ya dawo sai manzon Allah yake cewa aina anta ya Abu Huraira, ina ka tafi? Sai Abu Huraira yake cewa ya Rasulullahi, lokacin da muka haɗu na kasance ina da janaba, ni ko ina kyamar in zauna da kai a bisa wannan hali wanda yake na kazamta. Manzon Allah sai yace subhanallah, innal mu'mina la yajus. Manzon Allah yace mamaki, ai mu'mini ba najasa bane, mu'mini ba najasa bane, don halin da yake ciki ba najasa bane. Kaga anan kenan bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake nuna mana mumini ko yana da janaba sunan shi tsarkakekke. to dan haka kuma a hadisan da suka kafa hujja da su gaba daya babu hadisin da ya inganta wanda zai iya zama hujja. Don haka a magana mafi rinjaye da mai janaba da mai jinin al'ada da mai jinin biki duka ya halatta su karanta alqur'ani kuma ya halatta su dafa babu dalilin da ya haramta musu. Tare da cewa jumhurin malamai su suna ganin baya halatta mai janaba da mai al'ada da mai jinin biki su dafa alqur'ani, amma sun yi rangwamen za su iya yin tilawa amma shi mai janaba suka ce sai dai wato ya karanta aya daya ko zuwa biyu a bisa fuska ta neman tsari ko kuma kafa hujja. Kana da janaba wani ya maka tambaya menene hukuncin cin kudin ruwa, sai ka janyo masa aya wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba, an gane ko? Ko kuma irin su ayatul kursi, ma'ana ta fuskar neman tsari, ko kana da janaba kana iya karantawa kamar yadda wasu malamai suka tafi cewa shi ko tilawa ba a bashi damar bai, domin janaba yakan iya zuwa yayi wanka kuma yakan iya zuwa yayi taimama idan bai samu ruwan da zai yi wanka ba. Shi ko jinin al'ada da jinin biki abu ne mai daukar lokaci, yakan iya yiwa kafin ta gama al'adar ko jinin bikin kenan abinda ta haddace na alqur'ani yakan iya kuce mata, domin alqur'ani abu ne mai gaugawar kucewa. To dan haka suka ce ba laifi takan iya yin tilawa, amma ta dafa alqur'anin baya halatta. Dan haka duk dalilan da aka zo da su akan haramta mata dafa alqur'ani ba dalilin da zai iya zama hujja. Na'am.
Kana makuntaka da Krista ya dace mun da sa wani sai kuma da ke magana akan wani wannan nasu ka dan buɗe gulum ne kawai mai hujja da su ko
wai kana makuntaka da Krista ko mu ce da Arni, kana iya in ka sa wa'azi a radio ka daga gulum domin ya ji bayyada cewa yana daga cikin abubuwa waɗanda suke na rashin sanin haƙƙi na makwabci. So da yawa kasancewar makwabci yana cikin wani hali wanda yake nashi yana buƙatar hutu, sai ka zo ka sanya rediyo ka daga sauti ko a yi ta hayaniya, wannan haƙƙi na makwabci na rashin cutarwa bai keɓanta ba ga makwabci musulmi, hatta da makwabci wanda yake arne dole ka bashi iya abin da yake haƙƙin shi na makwabtaka. In kana buƙatar kai masa nasiha ka je ka bashi kasa cikin yaji, ko kuma ka je ka ce masa ka masa nasiha ka gaya masa a cikin wa'azi ka je an ce kaza abin da yake alhali kuma bai yi kyau. Amma in kamar misali ya zo kusa da kai ne haka kasancewar ba laifi kakan iya dan daga sauti kenan ya dan ji, an gane ku? Amma ka daga sauti ya tashi har ya ringa iske shi, wannan kasancewar akwai wani nau'i wanda yake da cutarwa. Dan shi musulmi ba a buƙatar ya shiga haƙƙin makwabci ko da makwabcin ba musulmi bane ba, duk wani mai haƙƙi so ake ka bashi iya haƙƙinsa. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun tsaya ƙarshen wato aya ta 109 a cikin wannan sura ta 11 suratul Hud. Madar Allah subhanahu wa ta'ala, fala takufi miryatin mimma ya'budu ha'ula ma ya'buduna illa kama ya'budu aba'uhum min qabl wa inna lam wafuhum nasibahum ghayra manqus. Ubangiji ta'ala ke fada ga manzansa, fala takufi miryatin mimma ya'budu ha'ula. Ubangiji ta'ala ya ce masa kar ka saki ka zamanto a cikin kukwanto game da abinda waɗannan mushrikai ke bauta ma, ma'ana kar ka yi kukwanton cewa duk wani abinda suke bauta ma cewa ƙarya ce, jahilci ne, ɓata ne, an gane ko? Me yasa? Domin Ubangiji ta'ala ya ce ma ya abuduna illa kama ya abudu aba'uhum min qabl, ba komai ba suke bauta ma illa kamar abinda suka samu uwayensu na bauta gabaninsu, kenan ba komai suke bauta ma face abinda uwayensu suke bauta ma, kenan ibadar da suke a nan ibada ce suke wadda ba su da wata madogara, kawai tsantsar biyayya ne, ido rufe sun samu uwayensu akan abu kaza su ma za su biyo bayansu, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa a can cikin suratul Zukhruf, ubangiji ta'ala yake cewa wa kadhalika ma arsalna min qablika min nadhir illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala umma wa inna ala atharihim muqtadin. Ubangiji ta'ala yake cewa haka al'amari yake. Ubangiji ta'ala yace gabaninka wato ba muturo da wani manzo daga cikin manzanninmu, an gane, ko kuma wani mai gargadi daga cikin masu gargadin da muke turowa. Ubangiji ta'ala yace illa qala mutrafuha faci mal'imtar alƙaryar sun faɗa ga manzanni su ce inna wajadna aba'ana ala umma, lalle mu mun samu uwayenmu akan wata hanya ta addini, don haka kuma mu masu koyi ne a bisa wannan. Don haka a can cikin suratul ma'ida ubangiji ta'ala yake musu rarauka da can cikin suratul baqara, da ubangiji ta'ala yake cewa wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasuli qalu hasbuna ma wajadna alayhi aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wa la yahtadun. An gane ku? Ubangiji ta'ala yace idan an ce da su ku zo ku karbi abinda Allah ya saukar, ku karbi abinda manzansa ke gabatar muku, qalu sai su ce hasbuna ma wajadna alayhi aba'ana, abinda muka samu uwayenmu da kakanninmu a kansa na addini ya wadace mu, ba ma buƙatar komai. Ubangiji ta'ala yace awalau kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wa la yahtadun, a can baqara yace la ya'kiluna shay'an wa la yahtadun, yanzu koda uwayen nasu sun zamanto ba sa sanin wani abu wanda yake na dokoki, kuma ba sa shiryuwa zuwa hanya ta gaskiya, haka kawai ido rufe biyayya za su yi musu. Shine a nan ubangiji ta'ala yace ma ya'buduna illa kama ya'budu aba'uhum min qabl, ba komai suke bauta ba faci kamar abinda uwayensu suke bauta, kenan abinda suka samu uwayensu suna bauta na gumaka shine suka biyo hanyoyinsu, wato ba tare da wata madogara, ba tare da wata hujja ba. Don haka sai Allah ya dawo alƙawari ya ce wa inna lam wafuhum nasibahum ghayra manqus, lalle mu wato masu cika musu ne rabansu, wato ba abin tauyewa ba. Asalin lafazin wato lam wafuhum an ciro shi ne daga wato wafa yuwafi, kenan sai a ce muwafa, ma'ana cika ma mutum. Ana amfani kamar misali kana bi na jika goma, ina iya cewa wana na cika masa sharan haƙƙinsa, na bashi na cika masa sharan haƙƙinsa kenan, jika biyar na bashi cikakka. To dan haka anan da Allah ya ce lam wafuhum nasibahum ghayra manqus, lalle mu wato, dan haka sai ubangiji ta'ala ya karfafa lafazin cikawar ya ce lam wafuhum nasibahum, lalle mu masu cika musu wato rabansu ne, sai yace ghayra manqus, wato ba abun tauyewa ba, sakamakon da ubangiji subhanahu wa ta'ala zai musu sakamako ne ta fuska biyu. Fuska ta farko duk wani aiki da suka yi na alkhairi tun daga nan duniya, ubangiji subhanahu wa ta'ala zai cika musu sakamako. Za a wayi gari kiyama duk wasu kyawawan ayyukansu da suke a nan duniya, sakamako daidai da misƙala zarra na lada ba za su samu ba a kansa. Kamar yanda ubangiji ta'ala ke cewa wallazina kafaru a amaluhum kasarabin biqi'atin yasabuhu dhama'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'a wa wajada allaha indahu fawafahu hisaba wallahu sari'ul hisab aw ka dhulumatin fi bahril lujji yaghshahu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahab dhulumatun ba'daha fawqa ba'd idza akhraja yadahu lam yakad yaraha وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ. Ubangiji ta'ala yace waɗanda suka kafirce ma ubangijinsu, suka kafirce ma manzanninsa, a amaluhum kasarabin biqi'a, ayyukansu na ƙwarai da suka yi a nan duniya, ubangiji ta'ala yace kasarabin biqi'a, kamar kawalwiniya ce a ƙasar haƙo. Ina fatan mun fahimci me ake nihi da kawalweniya a Hausa. Me ake nihi da kawalweniya? Hausa ta nan kusa-kusa tamkin aljannu kenan. Wanda idan kana tafiya a cikin dokar daji, musamman mutumin da yake tafiya a cikin Sahara, a lokacin zafi zai iya hango wani tauki a gabansa. Ko anan idan kana tafiya a lokacin rani kan kwalta zaka hango akwai wani tauki, sai ka zo wurin ka isar da ba komai. To wannan shine ake kiran shi sarab da larabci, a Hausa sai a ce kawalweniya ko ka ce tafkin aljannu. Shine Allah ya ce a amaluhum ayyukansu na kwarai kasarabin bikiya, wato kamar kawalweniya ce a kasar haku ya hasabuhu dhama'anu ma'a, wanda mai tsananin kishirwa idan ya hango tsammani yake ruwa ne. Hatta idza ja'a, lokacin da ya iso wurin wannan tauki lam yajidhu shay'a, Ubangiji ta'ala ya ce ba zai same shi komai kamar yadda yake zato, zai samu cewa kawai haƙo ne. Wajada Allah indahu fawaffahu hisaba, zai samu Ubangiji ta'ala tuntuni, wato ya cika masa sakamakonsa tun a nan duniya. Wallahu sari'ul hisab, Ubangiji ta'ala mai gaggawar hisabi ne, a cikin yini guda zai ma al'ummu na farko da na ƙarshe hisabi. To don haka wannan misali ne Allah yake ba mu dangane da dukkan wasu kyawawan ayyuka na kafirai tun a nan duniya. Allah yake biyansu duk wani aiki da suke yi na kwarai, Allah ya ƙara musu lafiya, ya ƙara bunƙasa arzikinsu, ya biya musu bukatunsu. Idan aka wayi gari kiyama, ba su da sakamako daidai da misƙalin zarra na lada akan ayyukan da suka yi. Haka can cikin suratu Ali Imran, Ubangiji ta'ala ke sanya misali na biyu, masalu ma yunfiquna fi hadhihi lhayati dunya kama sadirihim fiha sirrun asabat harfa qaumin zalamu anfusahum fa ahlakat wama zalamuhumullah walakin anfusahum yadhlumun. Ubangiji ta'ala ya ce misalin abinda kafirai suke ciyarwa na dukiya a nan duniya hanyoyi waɗanda suke na alkhairi, kama sadirihim, Ubangiji ta'ala ya ce kamar misalin guguwa ce fiha sirrun, wadda ke akwai tsananin sanyi a cikinta, asabat harfa qaumin zalamu anfusahum fa ahlakat, wadda ta wuce da gonar jama'ar da suka zalunci kawunan su ta halakar da gonar gaba daya. Irin sanyin da in ya bi ta kan garake sai dai kaga sun kone. To haka duk wani aiki wanda yake na kafiri idan yayi aiki ne batacce babu sakamakon lada akan shi a gobe kiyama. Haka can cikin suratu Ibrahim, Ubangiji ta'ala ke cewa mathalul ladina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamati ishtaddat bihi ar-rihu fi yawmin 'asif la yaqdiruna mimma kasabu 'ala shay dhalika huwa ad-dhalalul bayyin. Ubangiji ta'ala yake cewa misalin waɗanda suka kafirce ma Ubangijinsu a'maluhum ayyukansu na kwarai da suka aikata a nan duniya, Ubangiji ta'ala yace karamati, wato kamar baga ce ta tuka. Idan aka ce baga, abinda ake zawa a tile shi abu daya, an gane ko? Kamar yadda manoma in sun yanke amfani suke tare shi abu daya, shine ake kira da baga. Kamar yadda motar kasa take kawo kasa ta zube, shine Allah ya ce karamadin kamar baga ce ta toka. Ishtaddat bihi ar-rihu fi yawmin 'asif, wanda iska ta bi ta kansa a cikin yini wanda yake na guguwa. Kamar misali bagar toka, guguwa ta zo ta kewaya a kan shi, akwai abin da zai rage? Ba abin da zai rage, gaba ɗaya za ta shekar da shi. Don haka can Allah ya ce wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura, duk abin da suka aikata na kwarai Allah ya ce mun gabato wannan aiki, mun maida shi ya zama tukura wadda take abin shekewa. Don haka dai ash-shahid, abin da muke so mu gane, da Allah ya yi alkawarin cewa zai cika musu sakamakonsu ba abin tauyewa ba, kar ka yi tsammanin ayyukansu waɗanda suke na kwarai da suka yi a duniya Allah ya tuzartar. A duniya Allah yake biyan kafiri iya abin da ya yi, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi haka ya tabbatar mana, mumini shine zai fara ganin sakamakon duk wasu ayyuka na alkhairi a nan duniya kafin a wayi gari kiyama, Allah ya cika masa sakamako wanda yake cikakke. Don haka kenan a nan shi ne ya ce wa inna lam wafuhum nasibahum ghayra maqus, kuma a kiyama Ubangiji ta'ala zai musu sakamakon da ya dace da ayyukansu, shi ne Allah ya azabtar da su azabar da babu wani wanda ya isa musu irin wannan azaba. Don haka dai bayani ya gabata, wannan duka lalla shi ne Ubangiji ta'ala yake ma manzansa sallallahu alaihi wasallama, kuma aya ce ake wannan tsakuwa ce ake taunawa don aya ta ji tsoro, ba don manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai yi kokonto da shakka game da wato ibadar batattu, mu ne ake jan hankalinmu, duk wani wanda yake bautar wani abu kuma bayan Allah to mu tabbatar da cewa ibada ce ta kariya bace da zai ci amfanin ta a nan duniya balantana a makoma lahira dan haka kar a samu wani kokonto dire da riska da zarra tare da mu a'udhu billahi minash shaitanir rajim qala Allahu tabaaraka wa ta'ala ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين Ubangiji ta'ala ke cewa wala qad ataina Musa al-kitaba tabbas mu ne muka ba annabi Musa littafin at-taura domin da shi da jama'ar sa su yi aiki da abin da ke cikin sa na dokoki zawar annabi Musa alaihi salam ke da wuya da wannan littafi fakhtulifa fihi sai aka saba game da wannan littafi jama'a suka ta suka shi biyu wasu suka yi imani suka gaskata cewa wannan littafi da annabi Musa ya zo musu da shi sako ne na ubangijinsu suka me kauya da ji da bi zuwa yin aiki da abin da ke cikin sa na doka wasu sai suka kafirce masa suka ce ba su yadda ba shine ubangiji ta'ala yace faktulifa fihi aka saba game da littafin da annabi Musa ya zo da shi kina wasu sun gasgata wasu sun karyata ubangiji ta'ala sai ya ce walaula kalimatun sabaqat min rabbika wato ba dan kalima ta ubangijinka wadda ta yi rigayi ita ce kalima ta jinkirin azaba game da duk wanda ya kangare ma ubangijinsa ubangiji ta'ala na jiransa a madakata kamar yadda bahaushe yake cewa barewa kare gudinki hannun mai dawa zaki fada ko kuma kare nikan zaka kawo gare duk abin da kake a wannan rayuwa ta duniya in na kwarai ne karshen ka dai zaka hadu da ubangijinka subhanahu wa ta'ala kuma zaka ga sakamakon da ya dace da irin aikinka haka in ayyuka ne na banza karshe dai mutum zai hadu da ubangijinsa to dan haka yace walaula kalimatun sabaqat min rabbika yace ba dan kalima ta jinkirin azaba da ubangiji da ta yi rigayi daga wajen ubangijinka subhanahu wa ta'ala la qudiya bainakum wato da tuntuni an yanke hukunci tsakankaninsu an gane ku da ba wanda zai kai labari to Allah ya yi alƙawarin wato jinkirta azaba har zuwa kiyama an gane ku ga al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama waɗanda suka karyata shi domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi addu'ar cewa kada Allah ya halaka al'ummarsa da irin azabar da ya halaka al'ummun da suka gabata Allah yace ya amsa masa yayi addu'ar cewa kuma kar Allah ya sanya wato al'ummarsa su zamanto suna cin kai ya zamanto junansu yana yakar juna ubangiji ta'ala yace wannan addu'a ban amsa ba dan haka zaka samu rashin zuciya tsakanin jama'a ta musulmi tun ma a wancan lokaci lokacin mutanen kwarai karshen sahabbai to dan haka shine yake cewa la qudiya bainahum da tuntuni wato an yanke hukunci tsakankanin su da tuntuni Allah ya saukar da azaba ya gama da su sai yace wa innahum wato lalle su lafi shakkin suna cikin kokonto minhu game da abin da ka zo musu da shi na alqur'ani murib kokonto wanda yake mai aukar da ma'abucinsa a cikin tuhuma ka san akwai kokonton da in ya darso a cikin zuciya zai kai ka hakarin ga tuhumar mutum da wasu ayyuka waɗanda suke bakka da tabbacin cewa yayi to dan haka su kokonton da yake cikin zukatansu ya kai suna tuhumar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da cewa wai shi ya kirkiri wannan alqur'ani shine Allah yace wa innahum lalle su lafi shakkin suna cikin kokwanto minhu game da abin da kazo musu da shi na alqur'ani murib kokwanto wanda yake mai afkar da ma'abucin sa a cikin tuhuma wannan aya ita ma lalla shine ubangiji ta'ala yake ma manzansa sallallahu alaihi wasallama kada ya samu damuwa game da abin da ya wakana akan sa domin jama'ar sa sun kasu kashi biyu wasu sun gasgata shi sun gasgata alqur'anin da yazo da shi wasu sun karyata shi sun karyata sakon da yazo da shi to ba kan shi farau ba annabi Musa alaihi salam da yazo da littafin a taura shi ma haka aka yi wasu suka yi imani da shi suka yi imani da littafin da yazo da shi wasu suka karyata a gane ko idan musiba ta same ka aka tunatar da kai cewa wani ma ta taba samun shi abin sai ya zame maka da sauki ubangiji ta'ala sai ya ce wa in kullan lamma la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum lalle wato gaba ɗayan su ubangijinka ya dau alƙawarin wato zai cika musu sakamakon ayyukansu ma anan an gane ko bi ma'ana man lil akil kenan wa in kullan lamman la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum lalle kowanne ɗaya daga cikin su Allah ya dau alƙawarin wato zai cika musu sakamakon ayyukansu an gane ku duk abin da suka yi ubangiji ta'ala zai cika musu sakamakon ayyukansu inna qurai ne Allah ya biya su a nan duniya kamar yadda bayani ya gabata ayyukansu waɗanda suke na banza wato za su tarar da sakamako wanda yake cikakke wanda ya dace ma ayyukansu a gobe kiyama sai ya ce innahu bima ya'maluna khabir lalle ubangiji ta'ala masani ne game da duk abin da suke aikatawa babu wani abin da yake koyuwa gare shi an gane ku karami da babba duk abin da mutum ya aikata ba abin da zai koyi ga ubangiji subhanahu wata'ala zai zo da wannan aiki kuma zai dora shi akan sikeli a ranar kiyama kamar yadda Allah yake faɗa mana a can cikin suratul anbiya wannan ba ul mawazin al qist li yawm al qiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min kardalin atayna biha wa kafa bina hasibin kamar yadda Luqman yake faɗa ma ɗansa ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min kardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah inna Allah latifun khabir dan haka yace fa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara dan haka yace wa in kullam kowanne ɗaya daga cikin su an gane ko da waɗanda suka yi imani da manzannin ubangijin su suka gasgata abinda manzanni suka zo musu da shi da su waɗanda suka karyata kin kowanne ɗaya daga cikin su wannan talawinul iwad ne ubangiji ta'ala yace lamun kenan kowanne yana daga cikin wanda la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum ubangijinka yayi rantsuwar cewa zai cika musu sakamakon su allahu anan tana yuwaffiyannahum lamul kasance ubangiji ta'ala rantsuwaye da girman sa da buwayar sa cewa zai cika musu sakamakon ayyukansu sai ya ce innahu bima ya'maluna khabir lalle ubangiji ta'ala ko masani ne game da duk abin da bayin sa suke aikatawa ba abin da ke fakuwa gare shi sai ya ce fastaqim kama umirta kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka daidaita akan tafarki madaidaici kamar yadda aka umarce ka sai ya ce wa man taba ma aka duk wanda yayi imani tare da kai har zuwa kiyama shi ma ya samu istiqama an gane ko kenan wani yastaqim man taba ma aka an gane ko kuma wa man taba ma aka fal yastaqim duk waɗanda suka koma ga ubangijinsu tare da kai suka yi imani to su ma su yi istiqama abinda ake kira da istiqama shine luzumu ta'atillahi azza wa jalla laylan wa nahara lazumtar biyayya ga ubangiji subhanahu wa ta'ala ba dare ba rana a matsayin ka na mu'mini duk abinda aka ce kai kai bakin iyawa abinda aka ce ka daina shine ake kira da istiqama ita kuma istiqama abu ce wadda take mai wahalar gaske sai wanda Allah ya masa dace ka samu bawa yana bin dokokin ubangiji subhanahu wa ta'ala 100 saman 100 ko kuma mu ce kashi 80 ko 90 a cikin 100 to wannan sai wanda Allah ya masa dace nan fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne aka ce yayi istiqama, ma'ana ya daidaita akan tafarkin da aka ce yabi kamar yanda aka umarce shi. Don haka a hadisi, duk da cewa bai inganta ba, hadisi ne dhaifi, aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, furfura ta yi gaugawar fito maka, menene ya sanya ka kai furfura dandana? Manzon Allah sai yake cewa shayyabatni hudun wa akwatuha, yace suratu Hud da ƴan uwanta sune suka sanya ni furfura. Iya bakin wannan lafazi ya inganta kamar yanda bayani ya gabata tun a farkon darasin. Abinda bai inganta ba sai aka tambaye shi a cikin suratu Hud, menene ya sanya kai furfura? Sai yace fadar Allah subhanahu wataala, fastaqim kama umirta. Dan haka Abdullahi dan Abbas, Allah ya kara masa yadda, wato yake cewa ma nazalat ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ayatun hiya ashaddu alaihi min hadhihi alaya, yace wallahi da dai wata aya daga cikin ayoyin alqur'ani bata taba sauka akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mafi tsanani sama da wannan aya. Kamar misali, mutumin da yake bada aiki kamar yanda ya kamata, yanda ake bukata, a zo a ja kunnen shi a ce kai aiki da kyau fa, shi kuma alhali ya bada iya kokarin sa gaba daya, don ba wanda yafi tsare dokokin Ubangiji subhanahu wataala sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. A hadisi sahihi na cikin Bukhari, manzon Allah yake cewa wanda yafi kusanin Allah, yafi kusanta dokokin sa, yace ni ne. Wanda yafi mu sanin Allah, yafi mu bin dokokin Ubangiji ta'ala, shine aka ce ya daidaita. Sai aka ce wa man taba ma'aka, da duk wanda ya koma ga Ubangijin sa wato tare da kai. Don haka wani sahabi ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shine ya ce ya rasulullahi, kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghayrak, qala qul amantu billahi thumma istaqim. Yace ya rasulullahi, fada mun wata fada a musulunci wanda bayan ka ba zan ma wani tambayar wannan ba. Ya rasulullahi, ka gaya mun wata magana wadda take bayan wucewar ka ba zan koma tambayar wani ba, tambayar da za ta hade mu duk wani abu wanda yake na musulunci. Manzon Allah sai ya ce masa, ce kai imani da Ubangijinka mun mastaqim, sannan kuma ka daidaita akan tafarkin sa. An gane ko? Don haka wato kasancewar wato Umar, Allah ya kara masa yadda, aka tambaye shi menene istiqama, yace ka bi hanyar Allah sak, yace wala tarugu rawgana salam, yace kada ka ringa tafiya kana karkacewa kai dama kai hagun irin yanda wato dila yake, ka san dila baya tafiya sak. Ga dan uwan shi kare shi ma bai yabin titi sak, idan ka ga yayi wajen dama zai yi wajen hagu. To abinda ake bukata mu ba alqur'ani da sunna sak, ba maganar mu karkace mu yi dama ko mu yi hagu. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. To dan haka duk waɗanda suka yi wannan istiqama ko Ubangiji ta'ala ya musu alƙawari tun lokacin da mutuwa, an gane ku, lokacin da alamun mutuwa za su zo, to a wannan lokaci ake ba su albashir dangane da makomarsu. Kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul mala'ikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurur rahim. Ubangiji ta'ala yace, lalle waɗanda suka ce Allah shine mahaliccin mu kuma shi kadai ne abun bautar mu, mustaqamu, sannan suka daidaita akan tafarkin da muka dora su. Ubangiji ta'ala yace, in sun zo mutuwa ta tanazzalu alaihimul mala'ika, mala'iku za su sauko a wajen su. Allah ta khafu wa la tahzan, mala'ikun za su ce musu kar ku ji tsoron abinda kuke dosa na al'amarin lahira, wala tahzanu kuma kada ku samu damuwa akan abin da kuka baro bayan ku na al'amarin duniya. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adu, ku riki albashir game da aljanna wadda aka kasance ana muku alƙawali a duniya, yau ita ce makomar. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah, mu ne majibuntan lamarin ku a rayuwa ta duniya, haka kuma a lahira mu zamu jibunci lamarin ku, ba za mu rabu ba tare da ku sai kun shiga aljanna. Wala kun fiha ma tashtahi anfusukum, wannan aljanna in kun shiga kun cancanci a baku duk abin da rayukanku take sha'awa. An gane ku, wala kun fiha ma tad'un, kuma duk abin da kuka nema za a kawo muku. Nuzulan min ghafurur rahim, gara ce ta musamman daga Ubangijin da ya kai matuka a wajen gafara maji kai game da bayan samu bilai. To dan haka anan shine Allah ya masa umarni yace fastaqim. Allah yace masa fastaqim kama umarta. Kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka daidaita kamar yadda aka umarce ka. Lalle aya ce wadda take mai nauyi. Abdullahi dan Abbas yace da dai aya ta Al-Qur'ani bata taba sauka mai tsanani ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sama da wannan aya. Sai yace wa man taba ma'aka, wato da duk wanda ya koma ga Ubangijinsa, domin lafazin taba an gane minat tauba ne. In aka ce at-tauba shine ar-ruju, taba ya tubu taubatan, ay raja'a yarji'u ruju'an. Wa man taba ma'aka, da wanda ya koma ga Ubangijinsa tare da kai kenan yayi imani har izuwa kiyama, dole ne kowa yayi kokarin samun istiqama. Abinda aka ce kai ba kai bakin gwalgwalin iyawarka, abinda aka ce ka dina takiyinki ka dina, dan shi duk abin da aka ce kai to wannan bakin iyawarka ne za ka yi, amma abin da aka ce ka dina to kai tsaye ake buƙatar ka dina. Saboda da a ce kai abu yafi wahala game da dina abu, dan haka yace ma na haitukum an hufajtanibu, duk abin da na hane ku manzon Allah yace ku nisance shi. Wa ma amartukum bihi fa atu minhu mastabadu, duk abin da nace ku yi to ku yi bakin gwalgwadan ikon. Dan saboda dina abu shi yafi sauki ga bawa sama da yin kaza, domin abu takan iya yiwa wani abun baka da ikon da zaka iya cika shi. Shi ne sai yace wala taqwa, Ubangiji ta'ala yace kada wato ku yi shishigi ku wuce iyaka ku ketar dokokina. Kaga anan da aka ce ku yi kaza kuma sai aka ce kar ku ketar iyaka, ma'ana ku ketar dokokina Ubangiji subhanahu wata'ala. Sai ce innahu bima ta'amaluna basir, lalle Ubangiji ta'ala masani ne game da duk abin da kuke aikatawa, ba abin da yake koyuwa a gare shi. Lafazin basir da khabir duka kana iya fassara shi a matsayin masani, illa kasancewar bambancin su shi, in aka ce wani khabir ne akan abu kaza kenan ya kware ya san abin ciki da baki. To dan haka Ubangiji ta'ala shi ko kwararre ne, duk wani abu da ka sani Allah ya san shi ciki da bai, ba abin da yake goyuwa gare shi. Dan haka yace wala yunabbi'uka mithlu khabir. Sai yace wala tarkanu ila alladhina zalamu, Ubangiji ta'ala yace kada ku karkata izuwa ga waɗanda suka zalunci kawunan su. Fatamassakumun nar, in har kun karkata izuwa gare su to wuta wato za ta kona ku a gobe kiyama. Wa ma lakum min dunillahi min awliya, wannan wuta ku in kuka sake kuka shiga to ba ku da wasu masoya waɗanda za su ba ku kariya game da azabar Allah su hana ya azabtar da ku. Thumma la tunsarun, sannan kuma ba za a taimaka muku ta kowane hali. Nan Ubangiji ta'ala yana haramta ma bayan sa mudahana. An gane ko me ake nihi da mudahana? Ka zauna da mutum akan ayyuka waɗanda suke na banza, ka san ayyukan banza ne, dan dai a zauna lafiya kake faɗa masa. Don haka wannan aya tana ɗaya daga cikin ayoyin da malamai suke kafa hujja da ita game da haramcin kusantar duk wani azzalimi. Saboda nan Allah ya ce wala tarkanu ila alladhina zalamu, yace kar ku sake ku karkata izuwa ga waɗanda suka zalunci kawunansu. Domin shi azzalimi mutumin kwarai idan yaje ya zauna da shi, matsaloli da dama suke biyo baya. Shi a matsayinsa wannan mutumin kwarai musamman in malami ne, to anan duka ya daura da fuskar malamai. Abu na biyu, duk wasu jahilai za su ga cewa abinda wannan azzalimi yake daidai ne, inda ba daidai bane malam wani ya je ya zauna da shi. Sannan abu na uku, shi kanshi azzalimin zai ci gaba da zaluncin shi. An gane ku? Irin yanda kasancewar a wasu ƙasashe 'yan siyasa suke famar duk wani mai faɗa aji, fama suke su sayo shi jikinsu, su shirya masa duk wasu abubuwa waɗanda suke na duniya, domin duk zaluncin da suka yi ka kauda kai, kar ka tanka musu. musamman wannan makwabta kasashen kasanmu irin Najeriya. So da yawa mun ga haka, mun tabbatar da haka, kuma su kansu ɗaliban sun tabbatar mana da haka. Akwai wani malami daga cikin malamansu wanda ake kiran shi Malam Ibrahim Jalo, wanda mun tarar da shi a Madina a wannan lokaci. Yana doktora, zawo shi ke da wuya, aka ba shi wani katin gida, aka ba shi mota, aka ba shi wasu abubuwa. Yace a abinda Allah ya yanka masa ya wadace shi, saboda duk abinda za a yi kudin kasa ne za a dauka, na talakawa a dauka a baka. Shi yasa ba yanda za a yi ka fito ka ce ba daidai bane. Zaka ga malami ya hau kan minbari, ayoyin alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zaka ji yana jinyowa kawai, ba komai ba yake illa yabon gwamna. Don haka al-Imamu Zuhri, lokacin da al-Imamu Zuhri, kun san kowa ne ne al-Imamu Zuhri, yana daga cikin manya-manyan tabi'ai. Lokacin da al-Imamu Zuhri ya kusanci wani shugaba ya ringa zama da shi a wannan lokaci, wani daga cikin ƴan uwa ya rubuta masa takarda, ya masa nasiha, ya aika masa. In ba dan lokaci ya yi karanci da mun karanta wannan wasiƙa da ya aika masa, wanda banna mai yawa ke akwai a duk lokacin da ya kasance mutumin kwarai, musamman wanda yake mai fada a ji, idan ya kasance yana kusantar azzalimai, yana hulɗa da su, to banna mai yawa take biyowa baya. Don haka dai anan Allah ya ce mana, wala tarkanu ilal ladhina zalamu, kada wato ku karkata zuwa ga waɗanda suke azzalimai. Tsakaninka da wanda yake azzalimi sai dai ka je kai masa nasiha, amma ba ya zamanto abokin zamanka ba a matsayinka na mutumin kwarai. Sai ya ce fatamassakumun nar, ya ce in har kun yi haka, ya ce wuta za ta kona ku a gobe kiyama, sakamakon abin da zai biyo baya. Don haka hadisi ya inganta a cikin sunan Tirmidhi daga Abubakar, Allah ya kara masa yadda, yake cewa tabbas na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na fadar cewa, innan nasa idza ra'aw adh-dhalima wa lam ya'khudhu ala yadayhi aushaka Allahu an yaqumahum bi iqabil minhu aw kama qala. Manzon Allah yace lalle jama'a idan suka ga azzalimi suka ikame hannunsa game da dina zalunci, to ya kusanta Allah ya hada su da wata hukuma ta musamman. Muwaiwaya baya mutanen Annabi Shu'aibu me ya janyo musu da halaka, ba tsantsar kafircin su ba kadai, ayyuka da suke na sabo na tauye hukukuwan jama'a. Haka mutanen Annabi Lut, ayyuka na sabo su suka janyo musu halaka tun daga duniya, ba tsantsar aikin da suke na kafirci ba. Don haka malamai suka ce idan ka koma duk wasu al'umma da Allah ya halaka, ba ya halaka su bane ba a tsantsar kafircin su da shirka, sai idan sun gaulaye da ayyuka waɗanda suke na sabo. Don haka shi aiki na sabo a nan duniya ya fi gaugawar janyo hukuma ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, amma a lahira hukuma ta kafirci da shirka ta fi kowace hukuma sanani. Don haka hadisi ya inganta, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa babu zunubin da Allah ya fi gaugawar, wato yake cewa babu zunubin da ya fi kamaci Allah ya gaggauta ma ma'abucinsa hukuma tun daga duniya tare da abin da ya tanada masa a lahira sama da zalunci, wato da saba ma mahaifa. Duk wani azzalimi kafin a waye gari kiyama yake ganin karshen zaluncinsa tun daga nan duniya. Kuma wannan ya ishe mu aya, azzalimi nawa wanda yake kare inda baggaba aka waye gari ya zama abin tausayi. Mutum nawa wanda yake rashin biyayya ga mahaifansa ya dauke su ba wata tsiya ba tun daga duniya ya wulakanta kafin makoma lahira. Hadisi ne sahihi, yana cikin sahihu Muslim. Manzon Allah ya ce babu wani laifi wanda yake mafi kamacin Allah ya gaggauta ma mai laifin sakamako tun daga nan duniya tare da abin da aka tanada masa na hukuma a gobe kiyama, sama da zalunci da saba ma mahaifa. An gane ku? To dan haka shine yace wala tarkanu ilal ladina zalamu, kada ku karkata zuwa ga waɗanda suke azzalimai. Abinda ake nihi da lafazin wala tarkanu an ciro shi ne daga ar-rukun. Ar-rukun shine ka karkata zuwa ga abu da zuciyarka kana son shi kana kauna, to wannan haramu ne. An gane ba ana nihin cewa ba karka je ka zauna da shi, a'a kana iya zuwa ka je kai masa wa'azi, kai masa nasiha, ka sha hankalinka, amma na maganar ka je ka ringa zama da shi, ka ringa nuna masa so da kauna, wannan haramu ne. domin kana masa ingiza mai kan turuwa kinan ya ci gaba da zalincin sa sai ya ce wa malakum min dunillahi min awliya in wannan azaba ta dalke ku to ba ku da wasu masoya waɗanda za su ba ku kariya game da azabar ubangijin ku fi malatun sarun sannan kuma ba za a taimaka muku ba sai ya ce wa aqimis salata ubangiji ta'ala ya ce ka tsayi da sallah farafayin nahari wato a jaffan yini shine kenan safiya da marici sai ya ce wa zulafan minal layl wato da wasu sa'o'i waɗanda suke na dare karkashin wannan aya magabatan kwarai suka fitar da lokattan salloli guda biyar kamar yanda ubangiji ta'ala ya faɗa a wannan aya kuma kamar yanda manzon sa sallallahu alaihi wasallama yayi bayani don haka abinda ake nihi da tarafayin nahar shine kenan al-ghadatu wal ashi safiya da marici idan muka dauki kenan tarafkin na farko gefin yini na farko kenan ita ce sallar azuba na biyu shine yamma in aka ce al-ashi shine daga gushewar rana kenan kenan az-zuhr da al-asr wa zulafan min al-layl shine suka ce al-maghriba ko al-maghrib wal isha magariba da isha kenan domin magariba da isha salloli ne waɗanda suke na dare in ka dauki asuba sallah ce ta gefin yini kenan ta farkon sa idan ka dauki kenan az-zuhr da al-asr kenan sallah ce ta gefin biyu na yini bayan la'asar ba abinda zai biyo bayan shine dare ita magariba ba a yin ta sai rana ta fada fadawar rana ku shine farkon dare kamar yanda ubangiji ta'ala yace kuma atimmu siyama ila layl ku cika azumi zuwa dare shin me ake nihi zuwa dare zuwa fadawar rana domin rana in ta fada kai tsaye ne azumi yake buɗe baki domin dare yayi ba maganar cewa sai ka ga duhu bambancin azuminmu da azumin yahudu da ƴan mushaw su sai rana sai duhu ya shiga amma mu da zarar rana ta fada shikenan dare yayi a sharanci don haka malamai da suka ce wa zulafan minal layl wato da wasu sa'o'i waɗanda suke na dare lafazin zulaf jam'i ne na zulfa zulfa bi ma'ana sa'a kenan minal layl wato na dare sune magariba da isha wannan haka mujahid ibn jabr Allah ya ji kansa haka ya fassara wannan aya sai yace innal hasanati wato lalle kyawawan ayyuka yuzhibuna sayyi'at wato suna gusar da miyagun ayyuka ma'ana duk wasu kyawawan ayyuka da bawa zai aikata to za su tafiyar da duk wasu miyagun ayyuka an gane ku kamar sallah idan kai sallah za ta tafiyar da dukkan wasu miyagun ayyuka menene anan in ma ya zaman to kankanin zunubai domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana cewa yin sallah zuwa sallar da ke gaba na kankare duk abin da yake tsakankanin su na zunubi kamar yanda yake cewa as-salawatul khams wal jumu'atu ila al-jumu'a wa ramadanu ila ramadan mukaffiratu lima bainahunna idza jtunibatil kaba'ir kamar yanda hadisin yake cikin sahihu muslim manzon Allah yake cewa salloli na lokaci biyar daga wannan zuwa waccan da sallar jumu'a zuwa jumu'a ta gaba da azumi na ramadan zuwa ramadan na gaba manzon Allah yace masu kankare abin da yake tsakankanin su ne na zunubai matukar an nisanci manyan laifuka ko kuma ya zamanto anan yuzhibun sayyi'at kenan suna nisanta bawa game da duk wasu miyagun ayyuka duk mutumin da ya tsare sallah kamar yanda ita aka ambata wa aqimis salata tarafayin nahari wa zulafan minal layl innal hasanati yuzhibun sayyi'at kenan sai ka aro wancan aya ubangiji ta'ala yace utulu ma uhiya ilayka minal kitabi wa aqimis sala innas salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar sallah tana hanin miyin ta game da ayyukan alfasha da duk wasu miyagun ayyuka to shine yace innal hasanati lalle kyawawan ayyuka yuzhibun sayyi'at wato suna tafiyar da miyagun ayyuka ko kuma ka dau wancan hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ittaqillaha haythu ma kunt wa atibi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan manzon Allah yake ka tsara dokokin ubangijinka duk inda kake ka biya mu mummunan aiki da kyaukyawa wannan kyaukyawan sai ya shafe mummunan idan kai aiki na sabo to kai kokari ka biyo baya da aiki wanda yake na kwarai wannan aiki na kwarai sai ya tafiyar da wannan hukubar wannan mummunan aiki da kai shine sai ya ce zalika zikra lizzakirin, wannan tunatarwa ce ga masu tunawa su ne mu'minai, tunatarwa ce Ubangiji ta'ala yake musu. Al-Imam Tirmidhi ya fitar da hadisi a cikin littafinsa As-Sunan, ya kyautata dangansa kuma yace hadisi ne hasanun sahih, wanda yake cewa wannan aya ta sauka ne ga wani sahabi wanda ake kiran shi Abu Yasar. Abu Yasar ke cewa wata mata ta zo wajena da nihinta sayi dabino, domin mutum ne wanda sana'ar shi shine sayar da dabino. Wannan mata sai ta kayatar da shi, yace fa qultu laha inna fil bayti tamran atyab minhu, a cikin gida akwai dabinon da yafi shi kyau, zo mu je ki gani. Fadakhalat ma'iyal bayt, yace sai ta shigo gida tare da ni baiwar Allah. Fa ahawaitu ilaiha fa qabbaltuha, ya kasa mallakar zuciyar shi, sai ya hada jiki da ita ya sumbance ta. Mi za a yi? Sai yace fa ataitu Abubakar radiyallahu anhu fa zakartu zalika da, take yanki na je na fada ma Abubakar abin da ya faru. Ka san shi mumini duk lokacin da ya saba ma Ubangijinsa duk kasa gaba ɗayan ta kunci take masa, ya rasa inda zai saka kanshi. Wanda ya san girman Allah kenan, in ya saba ma Ubangijinsa to ba shi da zamba, ba shi da wani kwanciyar hankali, sai ya san menene mafita akan haka. Ka koma tsar mutum uku wanda Allah ya ambata mana, wanda suka kifuta yakin Tabuka babu wani uzuri tare da su. Ubangiji ta'ala ya ce wa ala thalathati alladhina kullifu hatta idha daqat alaihim al-ardu bima rahabat wa daqat alaihim anfusuhum wa dhannu an la marja'a min Allah illa ilayhi thumma taba alaihim liyatubu inna Allah huwa at-tawwab ar-rahim. Gaba ɗaya kasa ta musu kunci, zuciyar su ta musu kunci, suka rasa ina za su saka su. Don haka da ya sumbanci wannan mata da ba tashi ba, take yake je iske Abubakar ya fada masa abin da yake kana. Abubakar sai ya ce masa ustur ala nafsik watu, rufa ma kanka asiri kuma ga Ubangijinka da tuba, an gane tunda ba wanda ya gani kuma ga Ubangijinka. Me za a yi? Hamdu sai ya ce fa ataitu Umar radiyallahu anhu fa zakartu lahu zalik, na je wajen Umar na koma ambata masa abin da yake kana. Umar sai ya ce ustur ala nafsika wa tub, yanda Abubakar ya faɗa mun haka ya faɗa mun, rufa ma kanka asiri ka tuba ga Ubangijinka. Yace falam asbir, yace ban dai dau hakuri ba. Fa ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa zakartu zalika la, naji wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa masa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya sunkuya kai, bai ce da ni komai ba. Hatta auha Allahu ilaihi, sai da Allah ya masa wahayi, an gane ku. Kafin manzon Allah ya gaya masa wahayin da aka masa, sallah ta zo, an yi sallah tare da shi a wannan lokaci. Bayan an gane, bayan an gama sallah, Ubangiji ta'ala ya turo wannan sako. Ubangiji ta'ala ya ce wa aqimis salata tarafay an-nahari wa zulafan min al-layl innal hasanati yuzhibun as-sayyi'at zalika zikra liz-zakirin. A lokacin nan manzon Allah ya karanta musu wannan aya, sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka zaburu suka ce ya rasulullah ali hadha khasatan amlin nasi amma, wannan aya tashi ce ta shi kadai ko kuma ta jama'a ce gaba ɗaya har zuwa kiyama? Qala ballin nasi amma, manzon Allah ya ce ta dukkan mu'minai ce har zuwa kiyama. Amma a riwaya da take cikin sahihul bukhari al-libba ka zo da ita ba a bayyana ko wane ne, dan bayyanawar ma ba ta da fa'ida, an gane ku. Abdullahi dan Mas'ud yake cewa anna rajulan asaba min imra'atin qubla, yace wani mutum daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sumbanci wata mata da ba tashi ba. Fa atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, take yake je ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbara, ya ba manzon Allah labarin abin da ya gudana. Fa anzalallahu ta'ala, Ubangiji ta'ala sai ya saukar da wannan aya wa aqimis salata tarafay an-nahari wa zulafan min al-layl innal hasanati yuzhibun as-sayyi'at zalika dhikra liz-zakirin. Fa qala ar-rajul, wannan mutum sai ya ce ya rasulullah, ya manzon Allah, ali hadha, wannan ayar ta wuce ni kadai? Ka san dabi'a ta dan adam a kullun so yake ya zamanto yana da abin da kowa ba shi. Idan gida kake so kake a garin ku ya zamanto ba wanda yake da irin gidanka, har ma a wasu mabautanka baka bukatar a ce a wani gari an samu gida irin naka, wai ba ma wanda yafi naka ba, wanda ya kai naka ba ka fata a ce akwai wanda yake. Idan riga kake sawa so kake a ce taka ta fita kowa kyau, tabi'a ce ta dan adam, so yake kullum ya zama to ya kaleta da wani abu. Bayani ya gabata a darasin mu na tauhidi, Annabi Musa alaihi salam yace, ya Ubangiji na sanar da ni wani zikiri wanda zan ringa ambatanka da shi kuma in ringa roƙonka. Ubangiji ta'ala yace, ya Musa kul la ilaha illallah. Musa je ka ci gaba da cewa la ilaha illallah. Annabi Musa yace, kullu ibadika yaquluna hadha. Ya Ubangiji na, ai bayinka gaba ɗaya kowa la ilaha illallah yake faɗa. Kaga anan me Annabi Musa yake nihi, yana son a bashi wani abin da wani bayya. To dan haka shi wannan sahabi sai zaburo sai yace, aliya hadha, ta wuce ta ni kadai. Ya manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam qala, sai manzon Allah yace, li jami'i ummati kullihim, yace ta dukkan al'umma ta ce har zuwa kiyama. To dan haka duk wasu ayyuka na kyawawa da bawa zai biyo baya da su bayan ayyuka waɗanda suke na banza, waɗannan ayyuka waɗanda suke na ƙurai, to suna shafe laifi, duk laifin da ya gabata. An gane ko? Dan haka Ubangiji ta'ala yace, illa man taba wa amana wa amila amalan saliha fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima. Dan haka kasancewar duk mutumin da ya shashanci, idan ya tuba ya zage a cikin ayyuka na ibada, wannan ayyuka na alkhairi da yake zai mantar da jama'a gaba ɗaya wannan ayyuka da yayi a da. Kuma Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai maye masa waɗancan ayyuka na banza, sai ya maye masa da ayyuka waɗanda suke na ƙurai, kamar yadda ya faɗa a cikin ayat da muka karanta. Sai Ubangiji ta'ala ya ce, wasbir, wato ka ɗau haƙuri. An gane ko? Ka ɗau haƙuri. Ya ce, fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin, wato lalle Ubangiji ta'ala baya tozartar da ladan masu kyautatawa tsakaninsu da shi, ko kuma tsakaninsu da bayansa. Nan in ma ya zamanto haƙuri da ake bashi, ma'ana akan tsaye da sallah, tunda me yace, wa aqimis salata tarafai nahari wa zulafan minal layl innal hasanati yudhhibun sayyi'at zalika dhikra lil zakirin, sai ya zamanto daidai da wa amur ahlaka bis salati wasbir alaiha, ko kuma wasbir, ka dau haƙuri akan duk abin da kake haduwa da shi na cutar wanda ake maka da karyata wanda aka maka. Wannan kenan lallashi ne na Ubangiji subhanahu wataala ga manzansa. Sai ya ce, fa inna Allah, lalle Ubangiji ta'ala la yudhi'u ajra al-muhsinin, baya tuzartar da wato ladan masu kyautatawa tsakaninsu da shi. Nan ya kamata mu dakata, da fatan abin da muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.